sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra dauke da kanin labarai.
Yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba, shugabannin kasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon da tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna. To a halin da ake ciki kuma, Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa kasashen Afirka 4. Duk da cewa kasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar China ta zartar, India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta dauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin kasashen ba.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta sake yi wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2021 karatu na biyu. Sannan za ku ji cewa manoma a arewacin Najeriya na nuna fargaba kan yiwuwar tafka asara a noman bana. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, ba mu fara kawo muku labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba, shugabannin kasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon don tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna. Nuna damuwa game da barkewar annobar ita ce tattaunawar da za ta mamaye taron na shugabannin G20, wanda shine na farko tun bayan shekarar 2019. Yayin da ake sa ran batun samar da daidaito akan allurar rigakafin zai zama muhimmin batu a taron wanda za a fara a ranar Asabar a birnin Rome. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ikirarin cewa Amurka, wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kasance wacce ta fi raba allurar rigakafin cutar. Adadin gudunmawar allurar rigakafin da Amurka ta raba, wanda ya kai biliyan 1.1, ya ɗara waɗanda sauran ƙasashen suke bayarwa. Amma duk da hakan bai isa ba, inji masu fafutukar kiwon lafiya, an bada wani kaso daga cikin allurar rigakafin da aka yi alkawari. Kuma wani sabon bincike da kamfanin nazarin kimiyya na Eafinity ya gano cewa kasashen G20 sun samu ƙarin allurar rigakafin COVID-19 sau 15 a kan kowane mutum fiye da kasashen da ke kudu da hamadar Sahara. To a halin da ake ciki kuma, Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa kasashen Afirka 4, kamar yadda fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a ranar Laraba. Jami'an fadar White House sun ce kungiyar tarayyar Afirka mai membobi 55 ce ta tantance kasashen. Kasar Chadi, wadda ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suka fi fama da talauci a duniya, za ta samu allurai 115,830, sai kasar Masar, wacce za ta karɓi allurai 3,600,034, sai kasar Gabon mai arziki mai wacce za ta samu allurai 100,190, sai kuma kasar Kenya da ke gabashin nahiyar wacce za ta samu allurai 990,990. Rahotanni sun ce allurar rigakafin Pfizer da aka bada gudunmawar su za su isa kasashen nan da Juma'a ko Asabar, inji fadar White House. Wannan allurar rigakafin na bukatar allurai biyu don samun cikakken rigakafin, kuma hukumomin Amurka sun ba da shawarar cewa mutanen da ke cikin hadarin kamuwa za su iya karɓa allurar rigakafin har na uku. Wannan matakin ya biyo bayan sanarwar da aka fitar a farkon makon nan cewa Amurka za ta baiwa kungiyar tarayya Afirka damar siyan allurar rigakafin Moderna miliyan 33 wanda aka kirkira a Amurka. Duk da cewa kasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar China ta zartar, India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta dauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin kasashen ba.
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo ku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu, inda Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta sake yi wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2021 karatu na biyu, bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci a shigar da wasu kudaden tallafi da aka samar sakamakon yarjejeniyoyin da aka cimma a watan Oktoba da muke ciki. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Sama da miliyan 64 na sefa ne suka shiga aljihun gwamnatin Niger a baya-bayan nan ta hanyar yarjejeniyoyin da ta cimma da Bankin Duniya da Asusun Lamani na FME ko kuma IMF da wacce aka saka wa hannu da kungiyar AFD. Mafari kenan aka buƙaci Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi wa tsarin kasafin 2021 sabon karatu domin shigar da waɗannan kuɗaɗe ta yadda za a yi amfani da su wajen aiwatar da wasu ayyuka. Matakin da zai sa kasafin shekarar mai shirin ƙarewa ya doshi biliyan 3,000 na sefa, kamar yadda ministan kuɗin ƙasa Ahmed Jidud ya bayyana.
Cette rectification est intervenue essentiellement pour prendre en compte des ressources additionnelles que nous avons reçues de notre offensive diplomatique et de nos partenaires.
Gwamnatin ta bayyana cewa za ta yi amfani da waɗannan biliyoyi sama da 64 a fannin tsaro da shirin tanadin cimakar da za a rarraba wa mabukata, yayin da za a sayar da wani bangare akan farashi mai rahusa, sai wasu ayyukan gine-gine da tsarin nan na ayyukan kawata birane.
C'est le cadre essentiellement avec les projets ou les infrastructures au niveau du ministère de la Défense, les infrastructures au niveau du ministère de l'équipement. Mais également dans le cadre
Majalisar ta amincewa kudurorin gwamnatin ta hanyar ƙuri'a, inda daukacin ƴan majalisar da suka hallara suka yi na'am da ƙuri'u 129 saboda abin da suka kira gamsuwa da kudurorinta, inji Honorable Isaka Asuman, shugaban kwamitin kula da sha'anin kuɗi a Majalisar Dokokin Ƙasa.
Wannan collective na yanzu miliyar 64 nan yawancin duka dai biyan basu suka ne. Yan ƙasa su yi aiki da dama sun ƙara ayyukansu ba a biya su ba, shine gwamnati ya ce to marmakin shi wani sabon aiki gara shi biya wa'annan yan ƙasa da sun ka aiki don su rayu. Shine kaga masu aikin gardali na hayoyi wa'anda sun ka kama gwamnati kayan aiki wajen ministerin defense abinda ya shahi lakwal da sauransu. Tana yiwuwa da nan zuwa ƙarshen shekara kuma in Allah ya sa an samu wasu kuɗi ba shi ana yiwuwa a kero mutane saboda ai collective uku kenan. In duk an samu wani abu ana kiran collective saboda gwamnati ba shi da ƴancin shi kashe kuɗin da babu cikin biji.
Wannan shine karo na biyu da Majalisar Dokokin Niger ke yi wa kasafin kuɗin ƙasar karatu a bana sakamakon buƙatun da ke tasowa. Sai dai zaman na wannan karan ya gudana ne a wani lokacin da ƴan adawa ke ƙauracewa zaman nazarin kasafin 2022 saboda a cewar su rashin yin bitar kasafin shekarar da muke ciki kafin fara nazarin kasafin shekarar da ke tafe abu ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Zahra ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya bayar da umarnin sake duba yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a cikin watan Agusta a daidai lokacin da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da ta kwashe gwamman shekaru biyu tana yi da ta'addanci a ƙasar. Cikin wani shiri na gaggawa, Amurka da ƙawayenta sun kwashe fararen hula fiye da 124 da suka hada da Amurkawa da 'yan Afghanistan da sauransu, yayin da ƙungiyar Taliban ta ƙarfi ikon gwamnatin Kabul cikin gaggawa, inda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya tsere zuwa gudun hijira a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai dubban sauran 'yan kasar Afghanistan da ke da alaka da mamayar da Amurka ta yi wa kasar su an bar su a baya, yayin da aka kawo ƙarshen kwashe mutanen, kodayake wasu sun yi nasarar ficewa daga kasar a cikin watanni biyun da suka gabata.
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manoma a arewacin Najeriya na kokawa ga yadda suke ganin yiwuwar za su tafka asara a noman bana sakamakon sauyin yanayi da ake samu na yadda aka saba da ruwan sama a dukkanin damuna. Akasin haka ne ya faru, inda mafi yawan gonakin su tuni suka fara konewa sakamakon rashin isasshen ruwan sama a yankunan Jigawa da Kano. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta aiko mana da rahoto.
Manoma dai da dama sun koka ga yadda suka saba samun akalla watanni uku ana ruwa, sai a bana suka samu karancin ruwa, wanda daminar da suka samu a bana bai wuce na kwanaki 15 ba. Abubakar Ibrahim Kunya manomi ne wanda ya tafka asara, ya ce wannan yanayi ya shafi harkar nomansa.
Ya wannan yankewa rashin zuwan ruwa da wuri da kuma yankewa da yayi da wuri ya jawo cewa a wurare da dama amfanin duka kamar irin su dawon mu duk bata kai ba. A mafi yawancin gonakin mu da suke a jihar Jigawa duk sun kone a yanzu maganar da muke. Rashin ruwan ya kai ga cewa a wasu gurare da dama da muka yi aikin nan kaf damunar bai wuce kwana 12.
Daga cikin masana da suka halarci taron sun haɗar da cibiyar noma na rani, inda Farfesa Jibrin Muhammad ya ce kamar yadda hukumar NEMET ke hasashe, ya kamata manoma su koma ga amfani da ingantattun iri wanda ƙarancin ruwa ba sa yi musu illa, kodayake ya ta'allaka laifin ga ƙarancin malaman gona da suke ziyartar manoma.
To amma matsalar shi ne a ƙasar nan aikin extension abinnan ba su isa ba yadda za su je ko ina ko lungu su ba wa manoma shawarar yadda ya kamata. To ana buƙatar jihohi su samu yadda za su ƙara malaman gona, sannan ya kamata a ƙara yadda ake ba da shawarar ta rediyo da sabbin hanyoyin ta internet da kuma takardu da ake bugawa na shawarar, wato extension bulletin.
Abubakar Usman Karfi, shugaban kamfanin Solvex, ya ce lokaci ya yi da manoma za su fara amfani da fasahar zamani wajen rage radadin asarar da suke yawan tafkawa da zarar an samu ƙarancin ruwa.
Sannan shi wannan fasaha ta zamani da kimiyya zai taimaka musu wajen su san wane irin iri da ya kamata su yi amfani da shi, wanda zai ba su ingantaccen yanayi ko ya ruɓanya samun su na tattalin arziki da kuma abin da suke iya fitarwa da shi daga gona. Sannan abubakar zai canza rayuwarsu gaba ɗaya. Yau gurare da yawa da muka je muka yi aiki manoman nan, saboda irin tasirin irin da aka basu, mutum zai ce maka da kila yana samun buhu 30, yau ya samu buhu 90.
Abdulrahman dan baba jami'i a ma'aikatar Links ya ce Najeriya za ta cimma kaucewa karancin abinci.
Muna da mandate nan da shekara 5 mu rage radadin talauci a arewa akalla kura da kashi 25 ne, sannan mu samar da ayyukan yi akalla 100. So yanzu sai aka halanta juya daga yanda aka faro, aka ce yanzu duk kudin da zamu kashe da aikin da zamu yi ya zamana akan climate smart agriculture. Yaya za a yi manomi ya jure ma dumaman yanayin nan da yanda yanayin damina take canzawa, ba ta zuwa da wuri, ruwa ya zo ya dauke da wuri da sauransu, wanda ke gayinan muna gani.
Abdulrahman ya ce daga cikin ayyukansu su ne tabbatar da nan da shekaru 5 sun rage radadin talauci a arewacin Najeriya, koda da kaso 25 ne cikin 100. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Madalla, gai da baraka da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato lafiya uwar jiki, da wakiliyarmu Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Tun bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan Maris din shekarar 2021 nau'in AstraZeneca a Najeriya, hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin. Sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare, bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Dr. Abdullahi Bulama Garba, don jin ƙarin bayani game da allurar rigakafin na corona da kuma irin matakan da hukumar take ɗauka wajen wayar da kan jama'a game da rigakafin. To, Dr. barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawwa.
Za ka yi mana ƙarin bayani game da allurar rigakafin corona, don har yanzu 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar.
Na farko dai tukun ya kamata mutane su fahimci mece ce allurar rigakafi. Wato allurar rigakafi ba kamar maganinka ne na yau da kullun, kamar a ce ka je ka shafa Panadol ko kuma kana wani ciwon ciki ka je a baka ko wani antibiotic ko wani waye wanda yake zai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum. Su allurar rigakafi wato ainihin sinadari ne. Sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi ainihin kwayar cutar, wato wani bangaren ta, ko kuma ita kanta kwayar cutar gaba daya wanda ake aka kashe, wanda ake cewa killed, ko kuma a ce an raunana ta, wanda ake cewa wato weakened, ko kuma wani bangare na jikinta da take fitarwa. To wannan shine ake dauka sai a sawa mutum. To wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa ni sosai, ya ginu, ya gano kaman duk lokacin da ita kwayar cutar ta shigo ta gaskiya, to sai jikin mutum ya yake shi. Wato allurar rigakafi abin da suke shine su suna ainihin wato kaman zabar da jikin mutum ne akan ya shirya, ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya. To haka su ba su suke maganin ba, amma garkuwar jikin mutum shi yake wa kansa magani, so haka suna taimaka. Wannan shine ainihin allurar rigakafi. Sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa allurar rigakafi ta aiki sosai ko kuma za ta aiki sosai ba. Na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru, wato idan kika ba su rigakafi jikinsu yafi ansawa, yafi shirya wa jinyar. Shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan duk lokacin da aka fi yara za mu ce kafin yaro ya cika shekara 2 nan a je masa duk allurar rigakafi da ake yi. Wannan shine dalili. Sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status, wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum, wato farin jini, shi jinin mutum wato ya kasu kalu biyu, akwai ja, akwai bangaren fari. To bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum, su suke fidda sinadarin da yake yaki da cuta. To idan mutum yana cin abinci isasshe, to ya fi samun su idan su fi wato za a fi haifuwar su a jikin mutum, kuma ainihin ya fi tasiri. Sannan kuma mutanen da suke da rauni, wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara, to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum. Saboda haka idan ma ka ba mutum allurar rigakafi ba dole bane jikin mutum, don saboda yana yaki da wancan ma abin, ka gani yana yaki da sankarar, yana yaki da abubuwa da yawa, to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba. Haka kuma mutanen da suke da cututtuka, kamar a ce mutum yana da ciwon siga, kamar mutum a ce yana da hawan jini, sannan kuma mutum a ce yana da ainihin wato yana shan maganin da yake yana rage garkuwar jikin mutum. Sannan kuma irin mutane kamar masu kaman tuberculosis da mutane da suke da kaman wato cuta mai karya garkuwa da ake cewa HIV, duk suna da wannan. Sannan kuma akwai mutane da suke da hormonal imbalance, shi ma suna samun duk wannan, za su samu garkuwar jikinsu ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo yaƙe ta ba.
Shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga kamuwa da cutar?
Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da zamu ce yana da kariya 100%. Babu, ba wai rigakafi ba, ko ma menene, ko kwaya ce, ko kapso ne, kai ko tiyata za a yi mutum. ai babu garanti sai mutum ya mutu, saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake, ya fi karfin sanin mutum. Kullum likitoci ko ya suke jikin mutum, Allah ya yi shi wanda yake ilimin sa ne shi ya bar shi baro kansa sani. Da tabbata muke da cewa a yaran likita babu wani abu da muke kira 100%, babu wani muke cewa never, ko babu wani abu da muke cewa exactly. Duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita, ba sa cikin harkar likita, saboda Allah ya gina jikin mutum da ilimin da yake, sai shi kawai ya san wannan abu. Shi yasa kullum a cikin koyo muke.
Menene dalilin da ya sa ma ake yin allurar su biyu? Na san ƴan Najeriya suna so su ji wannan dalili. Me yasa idan mutum yayi ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya ji yayi ta biyu kuma?
Yawa, to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin ita kanta sinadarin allurar. Ai in kika duba cikin allurar ma ya akwai wanda ake so daya, wanda ake kira kamar Johnson & Johnson ta corona kenan. Kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum, ai akwai wanda muke tikenda, wanda ita ma da sau daya ake yi, sai kuma da zamani ya canza da ake yi sau biyu. Amma akwai kuma kamar su meningitis da yellow fever, kin ga sau daya ake yin su. Saboda haka ya danganta ga yadda aka yi. Shi na faɗa muke da farko, rigakafi ana yin sa ko ƙwayoyin cuta gaba ɗayanta a kashe ta, kamar wato kamar a ce pertussis, jinyar da take kawo mashako, ha gani? To ita wannan ƙwayar cutar gaba ɗaya ake kashewa. Sannan kuma akwai wanda yake ba ma ƙwayar cutar ba, a wani bangare da ƙwayar cutar ya fitar na jikinsa, kamar da ake substance, kamar tetanus. To akwai wannan. Sannan kuma akwai wanda ke ƙwayar cutar gaba ɗaya, amma kuma aka raunana ta, kamar su polio, irin su measles, su meningitis. So wannan ƙwayar cutar ce aka raunana ta, ake cewa life attenuated, da ranta amma kuma ba ta da ƙarfi. To ya danganta ga yadda sanadarin ya fito, shi ne za a ce ko za a yi sau ɗaya ko za a yi sau biyu. Shine ainihin wannan abu. Kamar polio kin ga kake duba, ai kamar su hudu ake yin ta, saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin to zai kara karfin sa ne, kamar ake cewa kuma ana boosting din shi ne. To haka abin yake tafiya. Kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su yawanci, in banda kamar Johnson & Johnson din nan.
Akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell, ya rasu sakamakon cutar corona. Labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin. To ƴan Najeriya suna ta tambaya, to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai? Me zaka ce wa ƴan Najeriya game da wannan?
Gaskiya ne, wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani, dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a bangaren sa ba zai fahimta ba. Mutuwar Mr. Colin Powell da ake cewa ya tana da alaka da corona, wannan gaskiya ne. Kuma idan kika duba a cikin bude wannan magana da muka fara, na faɗa miki allurar rigakafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa. Idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da ƙarfi, ko kuma ya kai matsayin da ba zai iya ansa kiran rigakafi ba, to rigakafin nan ba zai musu aiki sosai ba. Na farko dai Mr. Powell din nan ya kai shekara wajen 84 na jin, kaga ya munyanta haka. Sannan kuma Chief of Staff din shi Mr. Peggy Cipriano ya faɗa cewa yana da sankara ta jini wanda ake kira multiple myeloma, kuma wannan sankara tana kama sojoji ne, fararen jini ko kuma fararen ƙwayoyi na cikin jini wanda yake dama su ne sojojin. To iya da sankara kansa ta wannan jinin. Sannan kuma bayan wannan iya da wanda ake cewa Parkinson's disease, wanda ke shi ma ya ɗaya daga cikin chronic disease da ake faɗa, wato kamar cutuka da suke ɗaukar lokaci a jikin mutum, wanda za ka ga mutum hannunsa na karkarwa. To wannan abubuwan da yana tare da su, sannan kuma ga girma. Saboda haka ba an mamaki ba ne idan wato ainihin aka ce ya ɗauki wannan allura ba tare da ta masa kariya wajen mutuwa ba. Ko mu jama'a su sani, idan fa mutum lokacinsa ya yi fa, babu wani abin da za ka masa, ko za ka tara likitocin duniyan nan fa, ba yadda za a yi ka ce wai ba zai mutu ba. Wannan magana ce ta gaskiya. Kuma ainihin irin wannan shi ake kira breakthrough infection a Turanci, wato mutumin da bayan an masa allurar rigakafi sannan kuma ya sake samun wannan, akan samu ɗaya a cikin kamar mutum 100,000. To haka ba abu ne wanda ake yawan samu ba, saboda haka ba abin da yake mata a ce an damu bane a kai. Sai dai kuma dama tun farkon rigakafin da muke na corona da a cikin shirin da muke cewa tafi illa, idan ta zo ta fi gangara mutanen da dama suna da raunin jiki. Tuntun dama cikin tuna shirinmu na farko tun a watan uku, cewa mutanen da suke da raunin jiki, musamman a ce masu ciwon siga, masu HIV/AIDS, masu tuberculosis, masu diabetes, masu hypertension, masu wanda ke suna shan magani da ke kashe rage matsakaikon jiki, da kuma mutanen da ke dama akwai yunwa a jikinsu da kwai rauni, ko kuma akwai mutanen da suke da hormonal imbalance, to sun fi samun irin wannan saurin a ce corona ta kashe su. Amma za a ga mutumin da yake ainihin cewa da lafiyarsa
da kuruciyarsa to za ka ga cewa daman garkuwar jikinsa iya da karfi, kuma duk ma daga kafi koma ba na corona ba, duk daga kafin da aka ba mutum wanda yake dama iya da karfin garkuwar jiki to ya fita sirri. To amma kuma a sani da riga kafi da duk wani magani a duniya babu wanda yake bada 100% kariya.
In Najeriya abin da ma yafi damun su shine irin matakan kariya da ake dauka na cutar corona, su sa abin rufe hanci, wanke hannun nan da rashin shiga cinkoso da sauransu. To shin idan mutum ya karbi riga kafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan matakan kariya?
Ina ai lokacin da mamu ce dauki riga kafin ma shine ma ya kamata ma ya kare kan nasa yayi wa dauki wannan matakan kariya, saboda na farko wato daukar riga kafi kai ka kare kanka. To amma kuma riga kafin ba ta hana cewa kwayoyin cuta ta fito sabuwa ta shige ka, kuma idan ta shiga kai zaka iya yaɗa wani har yanzu. Saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa herd immunity ba, wato akalla kashi 70 na mutanen da yake matsayin su ya kai kamar ce daga shekara 18 zuwa sama na ƙasa, to in ba a samu wannan matsayin ba za a ce ai an samu wato kariya na ƙasa gaba daya ba. Dan ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a, wannan ya fesa maka kai ma ka dauka ka je ka fesa wancan, kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa. Kamar a ce ka je har a ci sai an kwantar da mutum a asibiti, ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen, wannan dai wahalan da ake shiga shine take zai hana a shiga, amma ba za ta hana ka dauka sabuwar shigan ma ko kuma ka ba wani ba. Saboda haka shi yasa muke cewa ko da an maka allurar rigakafi guda biyun to ya kamata ka kare kanka dan saboda kar da sabuwa ta shigo maka. Kuma ki sani ana samun mutation, tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can, akwai wani kala a can, kamar da ake cewa akwai wata kala da ta shigo ta India, akwai wanda irin wanda ta ce ta South Africa, akwai wanda ake ce mata irin ta Ingila. To kinga canja kamar take yi, to kaga in ka kare kanka ma wani kala ta zo ta shigo kaga sai ka iya ta mutum illa. Shi yasa muke cewa ko da mutum ya riga kafin nan to a ci gaba da kare kai, a ci gaba da sa face mask, a ci gaba da bada tazara tsakani, a ci gaba da tsafta har sai lokacin da muka riga cewa akalla mun samu kashi 70 zuwa 80 na ɗan ƙasa kowa ya kare kansa. Insha Allah a lokacin ne za a dakile yaduwar wannan jinya.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, game da sabon shirin Inera da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi, muna fatar wannan tsarin zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya da kuma kare darajar naira a kasuwannin duniya. Allah ya kawo muna dawwammamen zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki daya. Sako na gaba, ra'ayin mai wasikar na cewa a kashe a bugi, a sace a ɓoye, a nemi kuɗin fansa a razana a hana al'umma gudanar da ayyukan yau da kullum. Muna addu'a ya Allah a waɗannan matsaloli da ƙasarmu Najeriya ke ciki. Allah ka fidda mu ciki daga wannan damuwar. Sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Mai wasika ta gaba kuwa Shehu Adamu Rijau cewa yayi kalaman da shugaba Muhammadu Buhari yayi cewa yara sama da miliyan 12 na tsoron zuwa makaranta a Najeriya saboda rashin tsaro, hakan ba abun mamaki bane. To amma tunda ya san hakan, me gwamnatin sake yi wajen kawo ƙarshen hakan? Tunda dai a hannun shi sitiyarin sarrafa harkokin ƙasar yake. Haka zalika mai wasika ta gaba baban dimamman bandi ya ce salam VOA Hausa, matsalar tsaro na ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ma wasu jihohin Najeriya. Hakika gwamnatin tarayyar Najeriya tana yin bakin ƙoƙarinta, amma hakan ya kasa kawo ƙarshen matsalar. Ya kamata a ƙara zage damtse da addu'a, domin addu'a tana maganin duk wata masifa.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.